أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة قوتر رمضان هجرة منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1433 wanda yazo 4 ga watan 8 2012 zamu shiga sura ta 55 mai aya 78 suratul Rahman wannan sura tana karantar da aqida da tauhidi akwai banci tsakanin aqida da tauhidi al aqida ma'khuzun min al aqdi washadd war rabt wal ihkam bi quwwa abinda ka kudure ka rike ka kankame kankam shi ake kira aqida shi sa shege mata ta'rifi hukuma zihn al jazim idza dabaq al haqq wal waqi fa huwa haqqun wa maqbul وإن خالف الحق والواقع فهو مردود وباطل ذاك عقيده akwai al-aqidatu sahiha akwai al-aqidatu fasida duk abinda ka kudure game da Allah ko game da lahira na duk wani labari da Allah ya bayar ka yadda labarin gaskiya ne ya wuce ko za a yi ko zai zo duk wani hukunci da Allah ta'ala yayi ka yadda wannan hukuncin adalci ne wannan abu bin shi ne aqida yarda da duk labarin Allah cewa gaskiya ne yarda da dukkan hukuncin Allah cewa adalci ne wannan shine aqida wannan tana karantar da mu wannan aqida sun tana karantar da mu tauhidi wanda aqida juz'i ne na tauhidi tauhidi ma'khuzun min wahada yuwahidu tauhid idza ja'alta shay'a wahidan idan ka maida wani abu kwaya daya sai a ce wahattahu ka kadaita shi tauhidi yana da kashi uku akwai tauhidur rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifati a cikin wannan sura duka za a samu wannan nau'i na tauhidi guda uku kashin farko rububiyya kashi uku ne shi ma huwa ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbir idan ka kudure ka yadda Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi ake kira rububiyya idan ka yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka aikata haka shi ake kira uluhiyya idan ka kira Allah da sunan da ya kira kansa da shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da shi ko ka siffanta Allah da siffar da ya siffanta kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da wannan sifa ka tsaya akan haka to wannan shi ake kira wato tauhidul asma'i was sifati to wannan sura ta ar-rahman tana karantar da mu wannan shi yasa aka kira ta suratul rahman kai tsaye za ta yi magana ne akan Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imominsa ga bayinsa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله سبحانه وتعالى الرحمن الله سبحانه وتعالى mai cikakkiyar rahma zur rahmatul wasi'a ma abocin yalwatacciya gamammiya fadaddiya isasshiya ta rahmarsa yace wa rahmati wasi'at kullu shay'in rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma rahma Allah ta ga mai kowa ta ga mai komai karkashin rahma Allah muke gudanar da rayuwarmu kaf gabaki dayanta kalma ar-rahman ko sunan Allah ar-rahman ya zo a cikin alqur'ani sau 57 ar-rahim shine ya zo sau 95 yace ar-rahman fas'al bihi khabira sun ce wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ar-rahman 'ala al-arshi istawa kalman ar-rahman an kago ta ne daga rahima yarhamu rahman rahmatan rahima yarhamu daga na aka tsago ta alawazani fa'ila yaf'alu rahman alawazani fa'alan siga ce ta mubalaga ma'ana fadadaddiya yalwatacciya gamammiya isasshiya shine zaka fassara ar-rahman rahama Allah subhanahu wa ta'ala wannan suna na ar-rahman malamai suka ce ana kallon sa ta bangare uku na farko subutul ism lillah tabbatar da wannan suna ga Allah cewa sunansa ar-rahman sannan subutus sifa allati tadammana halillahi azza wa jal sifar da sunan ke dauke da ita ita ce rahama to tabbatar da sifar rahama ga Allah na uku subutu hukmiha wa muqtabaha abinda rahmat take nufi anzur ila asar da asar rahmatillah nan ga wato gurbi da alama na rahmar Allah ganinka jinka tafiyarka motsinka rayuwarka tawaninka dukkanin karkashin rahmar Allah muke gudana wannan shine afar gurbi da alama da ke nuna rahmar Allah yana jin kambayin sa Allah ya ji kanmu haka wannan shine ma'anan tabbatar da Allah wannan suna ta bangare uku tabbatar da sunan tabbatar da sifar da sunan ke dauke da shi da kuma tabbatar da hukuncin abinda sunan ke nunawa kenan yarda da cewa Allah ar-rahman ne zai haifar maka da abubuwa guda uku na farko sunan Allah ar-rahman na biyu Allah yana da sifa sunan ka rahama sannan kuma ka roki Allah ya maka rahama shine alaman kaida da wannan ka sa rai zaka shiga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to shine wannan ma'anan ar-rahman sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allama al-qur'an wanda hada sunan Allah ar-rahman da allama al-qur'an ya nuna sanin qur'ani din ma rahama ce daga cikin rahmomin Allah bawo mutum ilimin qur'ani bawo mutum ya san al-qur'ani da abinda ya kunsa shi ma nau'i ne na rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa kalman qur'an malamai suka ce an tsago shi ko kuma asalin sa ismun ne murtajal da haka akai maganganu guda biyar akan kalman qur'an wasun ce daga qara'a ya qara'u qira'atan aka samo qur'an ma'anar sa kenan shakaratu littafin da bai gaji aje a rataye shi a jikin garu ba sauke shi ka karanta shi kullun ba shi awa daya akalla ka dinga sauke shi duk wata sau daya ko duk wata sau biyu ko duk wata sau hudu haka sahabban annabi suke yi duk wata sau hudu suke karanta alqur'ani duk sati sau ka daya saboda haka duk wata kana da sauka hudu, duk shekara kana da sauka 52, to zaka ji imanin ka gangan saboda yawan karanta alqur'ani. Ga lada da kake samu duk sauka daya sama da lada miliyan 3 mutum yake samu in ya sauke alqur'ani sauka daya. Saboda haka shine ma'ana ta farko. Nabi suka ce daga qara'a ya qara'u qar'an, alqar'u yana nufin aljam'u, ma'ana alqur'ani matattara ce ta labaran Allah, matattara ce ta hukunce-hukuncen Allah. Duk wani labari da yazo alqur'ani ka gaskata labarin, duk wani hukunci da yazo alqur'ani ka yadda da hukuncin adalci ne. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, as-sidqu fil akhbar wal adalu fil ahkam. Sai haka shine ma'ana ta biyu. Ma'ana ta uku daga qiran ne, qiran qur'ani shi yake hada komai biyu, ya magana yan aljanna, ya magana yan wuta, ya magana musulunci, ya magana kafirci, ya bada labarin annabi Musa, ya bada labarin Fir'auna, ya bada labarin yan aljanna, ya bada labarin yan wuta, komai yana biyanta mana. Shine ma'anan qiran din. Wasu suka ce daga nan aka ciro kalmar qur'an, wato mai biyantawa kenan, mai yin komai biyu. Wasu suka ce daga qara'in ne aka samo qur'an din. Qara'in kuma yana nufin alama wacce zaka gane samuwar Allah da ita, ga ma maganar sa a hannunmu. Qur'ani maganar Allah ne, wa annal qur'ana kalamullahi ta'ala, da aka qur'ani alama ce ta samuwar Allah, ga ma sakon sa a hannunmu. Yace mu karanta mu fahimta mu aiki. Saboda haka shine suka ce daga nan. Wasu suka ce na biyar ismun ne murtajal, a'a qur'ani kawai kama at-taura injila zabura qur'ani, suna ne murtajal haka kawai yake, sunan sa kenan kawai, ba shi da wani ishtiqaqi ko ta kalma da aka ishtiqaqin ta daga gare shi. Suka ce to a wannan a lugha kenan. A fassarar malamai kuma yana nufin huwa kalamullah al-munazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama min awwal surati al-fatiha ila akhir surati an-nas bi lafzihi wa ma'anahu al-muta'abbad bi tilawatihi al-manqul ilayna tawaturan. Shine ma'anan al-qur'ani, maganar Allah ne da ya saukawa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da lafazinsa da ma'anansa tun daga farkon suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nasi. Kaga kenan masu cewa qur'ani daga baqara zuwa nasi kuskure suke yi. Ba a cewa qur'ani daga baqara zuwa nasi, qur'ani ba daga baqara zuwa nasi bane, daga ina ne? Daga fatiha zuwa nasi. Da aka ayi musu gyara, qur'ani daga ina ne zuwa ina? In ka cire fatiha ai qur'ani bai cika ba. Ace ai na san qur'ani daga baqara zuwa nasi, to ina fatiha? Karamakallahu ita ce ummul qur'anin ma, ka dauke uwar qur'anin ka aje ta a gefe, ka ce qur'ani daga baqara ne zuwa nasi. To da zaka kudura haka a ranka ma sai kai ridda, dan qur'ani bai cika ba kenan. Haka dole a ce daga ina? Daga fatiha zuwa nasi. To shine alqur'ani. Sai aka Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi, ya karkasa saukar sa har tsawon shekara 23 ana saukar da shi. Wannan alqur'ani rahama ne, jin kai ne, alkhairi ne ga dukkan duniya gaba daya. Ko malamai binciken su ya nuna an saukar da qur'anin nan saboda abuwa guda 7. Na farko dan a yadda Allah yana magana ai imani da haka ga ma maganar sa a hannunmu. Na biyu dan a iya karanta shi, اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. وكان القرآن زي زورانا القيامة هنا تتمى سكرة تنسى كو نهارف إيه أنا باد لا دا قوما بألف لا مين هارف إيه بني ألف حرف لام حرف ميم حرف ذاك ساملا دا تلاتين كنن إنك تي ألف لا ميم إنك تي بسم الله الرحمن الرحيم كان دا لا دا تليد تسئن saboda basmala tana da hurufa 19, kana da lada 190 an nika kowanne su ko 10. Yace al-mahir bil qur'an ma'a safaratil kiram al barara, wanda ya kware a karatun qur'ani yana tare da manyan mala'ikun Allah. Wallazi yaqra'u al qur'ana wa yatata'atu fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajran, mai koyo kuwa yana wahala, to yana da lada biyu, ladan koyo da ladan kaunar da yake wa alqur'ani. Saboda haka shine karatun sa, a karanta da tajwidi da qa'ida da makharijul huruf. Sana abu na uku shine alqur'ani an saukar da shi domin a san fassararsa. Mun ce fassararsa tana da hanyoyi guda 6: qur'ani bil qur'an, qur'ani bis sunna qawlan wa fi'lan wa taqriran, qur'ani bi aqwali sahaba, qur'ani bi aqwali tabi'in, tafsir alqur'ani bi lugha arabiyya, tafsir alqur'ani bil ra'yi wal ijtihadi. Hanyoyin fassara kenan guda 6. Sannan sai aiki, ai aiki da Qur'ani, mu saka Qur'ani a rayuwar mu. In an ga ka wuce a ce ga Qur'ani can na tafiya, haka sahabban annabi suke, haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha aka ce gaya mana halayen manzon Allah, tace kana khuluquhul Qur'an, da ka ganshi kaga Qur'ani. Da haka ake so da an ganka a ga suratul Baqara, da an ganka a ga suratul Nas a ce ah wannan ai yayi kama da abin da ke cikin suratul Baqara, yayi kama da abin da ke cikin Al-Qur'ani, halayensa da dabi'o'insa da aqidarsa da halayensa da ibadarsa da mu'amalarsa da dabi'arsa, duk tayi kwatan, tayi kusa da Al-Qur'ani. Shi yasa aka ce in ka kalli sahabbai, ka kalli Al-Qur'ani, sai ga abu guda kake kallo. Wannan rubutacce ne, wannan aikatacce ne, wannan theory ne, wannan practical ne. Kada ka su suka yi Qur'ani a aikace, gashi a rubuce, gashi a aikace. To yanzu gashi a rubuce, an kalle mu an kalli Qur'ani, sai aga bainal mashariqi wal magharibi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Saran musharriqatan wa sirtu mugarriban. Shattana baina musharriqin wa mugarribi. Qur'ani haka ake so a dauko shi, ba wai a rataye shi ba, mu saka shi a cikin rayuwar mu. To shine ma'anan abu na uku da aka saukar da Qur'ani. Na hudu, mu yadda dukkan labarin sa gaskiya ne, duka hukuncin sa adalci ne. Na biyar, mu kuma wato ya mi magani da Al-Qur'ani. Ana magani da Qur'ani, maganin dukkan bala'in duniya da Al-Qur'ani ake yi. Duk wani bala'i da Qur'ani ake kauda shi, wanda ya iya sarrafa Al-Qur'ani yadda sunna tace, zai masa maganin bala'o'in ciki da na waje. Saboda haka ne sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ma kunama ce ta harbe shi, amma suka karanta masa Qur'ani a cikin ruwa, ya sha, kuma sakamakon haka ya me, ya warke. Annabi yana sallah sallallahu alaihi wasallama, sai kunama ta zo ta cije shi, da ya sallama ya ce Allah ya tsine wa kunama. Ba ta bar annabin Allah ba, ma sai ta harbe shi, ya ce a kawo masa ruwa, ya karanta qulhu Allahu da falaki da nasi, ya zuba gishiri a ciki, ya zuba a gurin. Kun ga ana magani da Qur'ani kenan ko? Sannan gashi kuma ana kariya da Qur'ani, kariya da Qur'ani. In kana karanta Qur'ani duk bayan kamsu salawatu din nan guda biyar, kana karanta qulhu Allahu uku, falaki uku, nasu uku bayan sallah asuba, qulhu Allahu daya, falaki daya, nasu daya bayan azhar da la'asar, qulhu Allahu uku, falaki uku, nasu uku bayan magariba, qulhu Allahu daya, falaki daya, nasu daya bayan isha, kuma kai ayatul kursi kullun biyar bayan kowace sallah sau daya, ba abinda zai same ka sai ka gama da wannan duniyar lafiya. In kaga abu ya same ka, to ba daga dan adam bane, daga lauhul mahfuz ya taho kaddarat, ita kuma kaddara ba abinda zai tare ta. Sannan kuma in zaka kwanta bacci, kai qulhu Allahu uku, kai falaki uku, kai nasu uku, ka tofa hannunka ka shafe jikinka, saboda masu mugayen dare, baka mai jifa, mai baki, mai sammu, mai sihiri, mai tsafi, dukkan su zai koma. Kuma kai ayatul kursi, kai amanar rasulu. Kun ga Qur'ani ne dai duka ake ta karanta. Sannan ne ma shedan ya ce wa Abu Huraira, in zaka kwanta bacci kai ayatul kursi, Allah zai tsare ka daga shedanu. Yazo ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi yace ya maka gaskiya amma lalatacce ne. Shedan ma an gaskata shi akan ya bada fahimin ayatul kursi na sunna ko? Annabi ya tabbatar. Dora ka irin wannan shine Al-Qur'ani, ilaji ne, tahassun ne. Yana kariya, yana kuma tahassun. Wannan ne ma abinda mutane da yawa su fahimta ba. Lokacin da malamai su Sheikh Usman dan Fodio suka zo kasan nan, sai suka ga mutane ba sa yin qulhu Allahu uku da falaki uku da nasi uku bayan sallar farilla. To an gama sallar, sai a ce a karanta qulhu Allahu uku uku, a karanta falaki uku uku, nasu uku uku, ayatul kursi daya. Ma'ana koyar da mutane suke su yi, daga nan koyar jama'a suka kara, kuma su ce ayi wani abin so 50, wani ayi so 100, wani ayi so 30, wani ayi so 50. Amma anan shine asali, mutane ba sa yin qulhu Allahu uku, falaki uku, nasu uku, ayatul kursi daya bayan sallah asuba. Dan an yi sallama ya ce kowa ya karanta qulhu Allahu sa uku, falakin sa uku, nasun sa uku, ayatul kursi sa daya. Bayan azhar kuma sai ya ce qulhu Allahu daya, falaki daya, nasu daya, ayatul kursi daya. Kaga dabara ce ta koyarwa, kuma har yanzu zaka kula mutane ba sa yi sosai. Da an gama sallar farilla, subhanallah, addu'o'in da suka zo a sunna guda 11 ne bayan sallar farilla, amma ba kowa yake tsayawaye ba. Astaghfirullah nawa uku, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, sannan allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, sannan la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sannan allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u zal jadd minka al jadd, la ilaha illa allah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun, sannan subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir daya inka hada nawa 100 ko kai subhanallah 25 walhamdulillah 25 wa la ilaha illa allah 25 wallahu akbar 25 inka hada nawa 100 ko kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 inka hada nawa 100 ko kai subhanallah a 11 walhamdulillah 11 wallahu akbar 11 an dan hada nawa 33 ko kai subhanallah 10 walhamdulillah 10 wallahu akbar 10 an hada nawa 30 duk wannan sigar ta zo hadisi saboda bayan sallar farilla nan ne kake da muhallin da zaka nemi kariya da tsari da addu'a wannan addu'o'in duk sun tabbata a sunna sannan qul huwallahu falaqi nasi ayatul kursi hadisi ya zo ma cewa duk mai karanta ayatul kursi bayan sallar farilla ba abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa shi yasa wani malami ya dau ayatul kursi ita kadai ta mata tafsiri mujalladi daya yace tana da waqafi guda 10 kowane waqafi aqida ce babba a gurin Allahu la ilaha illa hu kaga daya alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'ali al-'azim ayoyi biyu ne kadai a cikin alqur'ani suke da waqafi 10 ayatul kursi ce ta farko tana da waqafi guda 10 to kun ga ashe kenan muhimmin lamari ne mutun ya san ma'anarta da aqidar da take koyawa da tauhidin da ke cikin ta da abin da take tabbatarwa Allah da wanda take korewa Allah mutun ya kudure ya samu aqida saboda haka shi yasa yace allama alquran ya sanar da qur'ani wa aka fara sanarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jibril ya taho da qur'ani daga farko qur'ani yayi sauka kashi uku min allah ila baitul izza min baitul izza ila dunya to zuwa dunya din ne Allah yace wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu ala an-nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila ba a sako shi jumlatan wahida kamar da kafare suke cewa dan me ba a saukar da qur'ani kawai a daure shi a sako da shi haka ba Allah yace ban yi hakan ba to nayi kadan kadan ne dan a dinga koya muku tare da aiki saboda haka wannan hikimar da Allah ya na saukar da qur'ani kadan kadan shi yayi tasiri wajen tarbiyantar da sahabbai akan aiki da qur'ani da aya ta sauka an gama an yi aiki da ita da wata ta sauka an saba da ita ana jiran wata da ta sauka ita ma sai a saba da ita baka ne malai ibnu kasir yake cewa shi alqur'ani yana da aya 6,236 bambancin digon hafsu da warsh ko 6,214 a warsh yana da kalmomi 325 jumala ibnu kasir a muqaddimar tafsirin sa kalmomin sa kenan 300 da nawa hurufa kai hurufa 325 yana da kalmomi 70,439 yana kuma da surori 114 shine alqur'ani kaga alqur'ani kenan alheri ne mutun ya zama ya mai da shi a cikin rayuwarsa allama alqur'an da aka koyawa annabi sallallahu alaihi wasallama fa iza qara'anahu fattabi'i qur'ana thumma inna alaina bayana shi kuma sai tara sahabbai ya koya musu sahabbai suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koyar ka abu yazo kan mu aka samu qira'o'i aka samu ruwayoyi na alqur'ani duk kuma shine kwaya daya wannan alqur'anin gagara ba dau gagara koyo kuristar da makaryata kenan shi sai Allah yake allama alquran ya sanar da qur'ani tilawatan wa tajwidan wa tafsiran wa amalan khalaqal insana Allah shine ya halicci mutum al insan yana nufin jinsin mutum gaba daya Allah shi ya halicci dukkan mutane sannan yace allamahul bayan ko dai insan din yana nufin mutum na farko shine annabi Adam ko kuma yana nufin wato kowane mutum ake nufi khalaqal insan Allah shi halicci mutum duka wanda kuma annabi Adam shine farko sannan aka biyar da kowa da kowa to in an ce khalaqal insan yana nufin kowa da kowa to abinda ake nufi da allamahul bayan din an masa fassara guda shida wasu sun ce an-nutqu wat-tamyiz da Allah ya halicci mutum sai bambanta shi kadai yake magana a gane magana sai ya sharhi ya bayani sauran halittu ko sai dai masu kuka mo nyan 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 wai kowa kukan mage kukan muzuru su kuka kawai suke yi da kira ke gane yanayin me suke so ko me suke me ba sa so sai wanda ya kware da su ma yake gane kukan yana nufin na yunwa ne ko na koshi ne ko na kaza ne amma shi dan adam shine zai ce ina jin yunwa kuma yace na koshi shi kada yake bayani kuma a karuwa kuma ya gyatsa ya ce alhamdulillah sauran halittuka duk ba a gane yadda suke nasu irin wannan to shine ma'anan na farko wanda aka rawaito wannan daga malam Hassan na biyu Allah ya sanar da shi alhalal wal haram shine ma'anan allamahul bayan ya sanar da shi yadda zai bayanin wannan halal ne wannan haram ne inji malam Qatada ko ma ya kulu ma yuqalu lahu dan adam ne kadai ke magana ana bashi amsa ya gane abinda aka ce a gane me yace saboda haka wannan shine abinda malam Muhammad bin Ka'ab ya fada sannan ko Allah ya sanar da shi alkhairu washarru shine ma'anan allamahul bayan ya sanar da shi me alheri menene sharri yadda zai bi alheri ya kauce ma sharri inji malam Dhahab ko kuma Allah ya sanar da shi turuqul huda hanyoyin shari'a yadda zai shiryu ya shiryar da wani inji malam Ibn Jurayj ko kuma Allah ya sanar da shi alkitabatu wal khattu shi kadai ne yake iya bayani da baki kuma ya rubuta da hannu wannan hanyoyin bayani ne shi yasa da annabi ya tashi bayanin alqur'ani sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa sahabbai shi ta hanyoyi guda biyar da Allah ta'ala ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim tibyan din bayyana wa mutane sai annabi ya dau mataki bayyana bil qawli wa bayyana bil fi'li wa bayyana bil qawli wal fi'li wa bayyana bil kitaba wal khat wa bayyana bil isharati annabi ya bayyana wa mutane qur'ani wata ranya fassara idan aya ta sauka sai annabi ya ce wa sahabbai ga abinda take nufi kaga bil qawli kenan wata ranya musu bil fi'li ya aikata ayar kamar da yace kuzu anni manasikakum ku karbi yadda za ku yi haji daga gare ni inda kuma yake bil qawli kamar can da suka fahimci ayan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun suka fahimci kamar wannan yana nufin komai kankantan zaluncin da kai ba za ka wuce ba saboda nakira ce fi siyaqin nafai wan nakiratu fi siyaqin nafai tufidul umuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zulmu anan yana nufin shirka ba ku karanta abinda wato Luqman yake ga ma dan sa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim azulmu anan yana nufin shirk kaga ya bayyana musu bil qawli ya bayyana musu bil fi'li ya aikata aikin haji aikace ba yadda zakai ka iya dauko qur'ani gundarin sa ka aiwatar da aikin haji aikace a cikin sa ka gane cewa a wani wata ma ake aikin hajin tukunna tunda Allah kawai ya yi alhajju ashhurun ma'lumat wasu watanni ne sanannu ba faɗe su ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce shawwal ne da zulqa'da da zulhajj kana aka gano watannin haji sannan kuma an gane kwanakin haji kuma sune yawmut tarwiya yawma arafa yawmal hajj al-akbar da ayyamut tashrik a kwana shida ake yin aikin haji gaba daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sannan aka nuna abubuwan da ake zuwa a gani a haji ko waɗanda ake ibada a kusa da su ko kusa da su ko a taba su ko a kewaya su goma ne akwai Ka'aba ita kan kanta akwai Al-Hajar al-Aswad akwai Hijr Isma'il akwai maqamu Ibrahim akwai Zamzam akwai Safa da Marwa akwai Mina akwai Muzdalifa akwai Arfa akwai Jifa su goma ne anan da ake yin kai koman aikin haji a gama wani a kewaya kamar Ka'aba wani a zagaya kamar wani a jefa kamar abin nan wani a kwana wani kuma a wuni kamar Arfa Muzdalifa a kwana Arfa a wuni Mina a kwana Jifa a jifa ai tawafi ai sa'ayi ai sumbaci Hajar al-Aswad ai masa kiss amma ya sujjada a kansa a wutar waya kaga duk wannan wato ga kuma abin nan hada shi da Ka'aba a kewaya a shiga cikin Hijr Isma'il ai sallah bayan maqam Ibrahim ma ai sallah wattakhizu min maqam Ibrahim musallan kuma a sha ruwan zanzam a cika ciki fal sana dauki kofi guda a tsiyaya aka ajika kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha zanzam ya cika cikin sa fal da shi sannan kuma ya diba ya jika jikin sa da shi haka ake yi sai kuma kai addu'a ma uzanzal lima shuriba lahu duk abin da ka sha da niyya Allah zai cika maka in dai ruwan zanzam ka sha yasa imamu suudi yace da na qur'ana cika ciki na fal sai na daga hannu nace ya Allah ka bani fiqh irin na balqini ku ba ka bani ilimin hadisi irin na Hafiz Ibn Hajar Asqalani yace to ban san ko na kamo su ba ko na yi kusa da su ya rubuta littafi dai sama da 1000 daga cikin sa akwai tafsirin da yafi kowanne girma a duniya tafsir al-Ma'sur shine Ad-Durrul Mansur imamu suudi wallafa shi yafi kowanne littafi girma a duniya na tafsir al-Ma'sur sannan kuma shi al-itiqan fi ulumul qur'an shine mafi girman littafin da aka rubuta a duniya akan ulumul qur'an to yace to nayi ko nayi kusa da su yace sai ya tattara hadisan manzo Allah duka na duniya ya fara da dan karamin jami'u sagir yazo ya jam'ul jawami tattara hadisan gabaki daya wanda yake rashi asharhu kabir ko kaza kaza so wannan kun ga kenan akwai abin nan wato mutun ya tsaya ya gane alqur'anin to shine ma'anan kitaba wal khat ko kuma sun ce ana nufin annabi adam ne idan annabi adam ake nufi da khalaqal insan to bayanin shine Allah ya sanar da shi sunan komai da yadda ake sarrafa shi ko kuma bayanu kulli shay'in yadda ake bayanin komai ko al-lughat shi sa wani ya tambaye ni wa me asalin lugha Hausa me asalin ta wai fara Hausa a duniya yace kai wallahi ban sani bane ma ni dai naga ana Hausa ni ma nayi shikenan kawai ban san wanda ya fara Hausa da Fulatanci da Yarbanci kai wa ya fara a gurin ka wa ya fara magana da Hausa da Yarbanci da Fulatanci da Kanuri wa ya fara a duniya haka kawai ilimin da ba zai amfane ka ba jahilcin da ba zai cuce ka ba tunda dai kana yi ba shikenan ba min ayati an khalaqalakum mina wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum shikenan aya ce ta Allah ya bambanta launi ya bambanta yare ba dan wani yare yafi wani ba inna akramakum indallahi atqakum wannan shine ma'anan wato wannan cewa Allah shi ya sanar da lughat shi ya sanar da wannan kun ga kenan ilimi yafi komai daraja ba abinda Allah zai baka a duniya kai tin kaho da shi mai daraja irin ilimi saboda abubuwa guda shida na farko alqalami Allah ya fara halitta wanda ke nuna mana muhimmancin rubutu da kuma karatu yace awwalu ma khalaqa Allahu alqalam fa qala lahu uktub duk akwai sabanin malamin cewa ko shine rubi ko shine na uku amma dai mu dauka wannan hadisin ya tabbatar da cewa alqalam yana cikin farkon halitta wanda ke nuna muhimmancin me rubutu sannan na biyu abinda Allah ya fifita annabi Adam da shi akan mala'iku menene ilimi da mala'iku suka ce da aka ce su bada suna suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'uhum bi asma'ihim qala alam aqul lakum kunga wannan ilimin kuma ba ilimin shari'a bane dan mala'iku suna da ilimin shari'a ilimi ne na zamani ilimi ne na zaman duniya ilimi ne na yadda za a sarrafa duniya in ka koma duk misalan da mutane suka bayar ba akan Allah bane ko sallah ko azumi ko zakka wannan ilimin ba a wannan abin ya ake da shi shine akan bai da akai mala'iku ya ake da wannan recorder mala'ika ce wannan anya fa na ban san me ake da annabi da ce kawo nan ka gani da Allah nan recording ake nan kuma ƙara volume ake nan kuma kaza ne aka aje wannan computer wannan ne mala'ika ce ban san ba na ce wannan keyboard ne wannan mouse ne wannan screen ne wannan printer ce wannan scanner ce wannan mouse ne in ka hada su sai wannan wannan input ne wannan output ce to dakta to kai kamata ka zauna a duniya wannan me yace wannan garma ce zarka ga yadda ake noma da ita wannan fa yace wannan sunanta matsaye fata dinki ake da ita wannan fa allura ce wannan fa wannan cokali ne kaga me yatsu saboda ka dan tsakura wannan kuma me fadi saboda ka daka mala'iku suka ce la ilma lana wa musayyad da ake amfani da namun ba ayo ne kenan sai kuma annabi adam ya shiga duniya zai zauna shi ya sanya zai ci moriyar duniyar shi ya sai zai sarrafa ta kuda ka ku ba ku da wannan ilimin annabi adam yake da shi to shi yasa Allah subhanahu wataala ya wace yace khalaqal insan to sannan abu na hudu farkon wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyi biyar ne akan ilimi ayoyin nan guda biyar sun kunshi abubuwa guda uku akwai maganan qara'a a ciki akwai maganan ilmu a ciki akwai maganan qalam a ciki ayoyi biyar kayan karatu sun zo an faɗi kalman ikra'a sau biyu, an faɗi kalman ilmu sau uku, an faɗi kalman alƙalami sau ɗaya. Ikra'a bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ikra'a kun ga tazo sau biyu, ikra'a wa rabbukal akram alladhi 'allama, kun ga kalma ilmi tazo, 'allama bil qalami, 'allama al insana, ilmi yazo ma lam ya'lam, 'allama الإنسان ما لم يعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بونغا علم تازو سو ديو يعلم يازو سو ديا كلمة علم تازو سو أكو غا كلمة قلم تازو سو ديا غا كما كلمة إقرأ تازو سو ديو الآية بيار أم أمبتي أبو بوان كراتو بدا بيار wanda ke nuna darajar karatu da darajar ilimi. Kuma sannan aka hada alƙalami da rubutu da karatu. Da alƙalami ake rubutu, ta hanyar rubutu kuma ake koyo. Shi yasa ƙalam ya zo, sannan ƙara'a ta zo, kitaba ta zo, ƙira'a ta zo. Ba ka wajibi ne ka iya karatu, ka iya rubutu. Kuma in ka rubuta a karanta, in an rubuta ka karanta, to duk mutumin da zai iya karanta wani abu, ya iya rubuta wani abu, to baya cikin jahilai a duniya. Baya cikin jahilai a duniya da kowane irin yare ne kuwa. Akwai ta professor da muka taɓa wani program da ya take cewa a ilimin education duk wani yare na duniya da zaka iya rubutu da shi kai karatu da shi to baka cikin jahilai. Kina zaka je Rasha ka tarar da professor bai iya ko kalma ɗaya ta turanci ba, da yaren sa na Rasha yayi karatu. Ka je Italy ka tarar da mutum babban malami professor a jami'a amma kuma da yaren sa na jamusanci yayi karatu. Ka je England ka tarar da professor da yaren sa na turanci yayi karatu. Ka je China ka tarar da professor da yaren sa na chananci yayi karatu. Ka je Faransa ka tarar da professor da yaren sa na faransanci yayi karatu. Ka je Iran ka tarar da professor da yaren sa na farisanci yayi karatu. Ka zo Nigeria ka tarar da professor da me wato yare ba shine ilimi ba. Don mutum bai iya turanci ba za a ce ma jahili ba. In dai ya iya wani yaran, ya iya larabci ko ya iya fulatanci, zai iya rubuta da fulatanci, zai iya karanta da fulatanci. In ka fassaro masa littafin geography zuwa fulatanci zai karanta. In ka fassaro masa littafin science, biology, chemistry, physics zuwa fulatanci zai karanta ya gane da fulatanci. Zai ma fi saurin ganewa nan da nan ya zama malami, professor ne ba fulatani kuma, kuma da fulatanci zama professor, me laifin haka? Shi yasa tura suka cuce mu da suka kiyarda a fassara littattafan ilimi zuwa yaran mu. Wallahi a ce littattafan nan na sciences da a ce da yaran mu aka fassara mana shi, to iyayen mu tsofaffi a cikin gida za su dinga tayar da mu in mun yi kure. Dan wata bishiyar da ake ta kokarin definition dinta a ce tana nufin ka da katon bai babu kai ta ce ai can kaza ne, bari ma dauko ma shi ka gani, ba sai kawo wahala ba. Da tuna an samu gaggagan malamai amma ba ture sai ya ce karatun ma sai an koyi yaran sa za'a yi. To yaran kadai sai ka shekara 20 baka iya shi sosai ba, shi kadai yaran sai ka shekara 20 amma kai sai an ci gyaran ka, a ce pronunciation din bai fito ba, a ce ba kai daidai ba, ko mutum yana labarai ka je ka dauko dictionary mai sauti ka yadda yake fadan kalman da yadda tura suke fada ga akwai bambanci. To saboda haka wannan shine ilimi. Sannan abu na shida ko na faɗi alƙalami, sanar da annabi Adam, yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi, shine na uku. Na hudu Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa qur rabbi zidni ilma. Babu wani abu da Allah ya ce wa annabi ya nemi a ƙara masa, komai an bashi an bashi an bashi an bashi ana ta bashi ba iyaka. Amma da aka zo kan ilimi sai aka ce roki a ƙara masa. Sannan Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, masu ganin girman Allah kadai a cikin mutane sune malamai. Sannan na shida yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Kun ga nan Allah bai yadda da shaidar kowa ba sai uku, shaidar sa, shaidar mala'iku da shaidar malamai. Allah bai yadda da shaidar jahili a kansa ba, domin jahili in ya bada shaida akan Allah, in aka zo aka canza masa sai ce to haka ne fa. Shi ko malami da hujja ya bada hujjar, in ka zo masa ma zai kara maka wata hujjar. Saboda haka wannan shine martaba ilimi, da haka kowa ya tashi ya karatu, ka tashi in duniya kake so ma kai karatu, in lahira kake so kadai kai karatu, in biyan kake so a hada ma ma kai karatu. Don haka Allah ya bamu ilimi mai amfani. Wash-shamsu wal-qamaru bi husban ayyilaha an tudrika al-qamara wal-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahuna, kowanne akan tsari yake tafiya. Wan-najmu da taurarin da suke sama, wash-shajaru da bishiyoyin da suke kasa, yasjudani duk suna sujada ga Allah. Kowan-najmu duk wata bishiya da ba ta da wato mai yado a kasa, irin su duma, irin su kabewa, irin su kankana, masu yado dai, sirin su gyada, duk masu yado a kasa su ake kira najmu. Ash-shajaru kuma duk masu itace wanda suke rassa a sama, to haka suka fassara an-najmu anan. Amma Allah ta'ala ya ce alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, baka ga Allah komai da ke sama da komai da ke kasa yana sujada ga Allah ba? Wash-shamsu wal-qamaru wal-jibalu wan-nujumu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas, da aka zo kan mutane ne aka raba su biyu, wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alaihi al-azab, amma komai yana sujada ga Allah, da aka zo kan dan adam ne aka raba biyu, shi wani na yi wani baya yi. Was-samaa rafa'aha, Allah ta'ala shi ya daga sama, wa wada'a al-mizan, kuma ya sanya sikeli. Allah ya sanya sikeli guda uku, akwai mizanul aqali, akwai mizanul shar'i, akwai mizanul ta'amul bainan nas. Mizanul aqali duk abinda hankali ya yadda kaza ne, ko hankali ya yadda ba kaza bane, to akwai wannan sikelin, duk masu hankali suna da wannan sikelin, mahaukata ne kadai suka fita. Shi yasa ma aida ba dan ana da sikelin hankali ba, yaya za a gane mahaukaci? Aida wani abu za ka yi ko wani abu zai yi, sai a ga wannan abun ya fita daga sikelin hankali, sai a kira shi wa, sai a ce mahaukaci, ma'ana ya hau kace, wani abu ne kace sai ya hau kansa, sai da haka ya tafi. To shi yasa ake, shi yasa ya tafi, masu hankali sun yadda duk mai hankali ba zai kaza ba, shi ake kira mizanin, mizanin aqal. Na biyu mizanin shari'i, sai mizanin shari'a, shi kuma anan ba masu hankali kadai ba, sai masana shari'a su ne za su gane wane a aqidarsa, wane a ibadarsa, wane a mu'amalarsa, wane a akhlaqinsa ba daidai yake ba, saboda sun karanta shari'a, sun auna ka da sikelin shari'a ka fadi. Sikelin shari'an nan kuma guda biyu ne, akwai al-ahkam at-taklifiyya, akwai al-ahkam al-wada'iyya. Al-ahkam at-taklifiyya abubuwan nan guda biyar, wajibi, mustahabbi, haramun, makaruhi, mubahi ko ja'izi. Duk abin da kake yi da masanin shari'a ya kalle ka, zai san wajibi ne wannan abin da kake. Yanzu wanda ya san shari'a da ya ganka kana sallah, me zai ce kana yi? Kana wajibi. In ya ganka kana zina, ice kana haramu. In ya kana nafila, ice kana mustahabi. In ya ganka kana kallakallan matan mutane akan hanya, ice kana makaruhi. In ya ganka kana zauna kawai kana tunanin komai, kai ba sallah ba, kai ba salati ba, kai ba sako ba, ice zaman ka ja'izi ne. Kaga shi yake da sikelin da zai maka wannan hukuncin. Sannan akwai al-ahkamul wada'iyya, su kuma 11 ne. Akwai abinda ake kira sabab, akwai shart, akwai illa, akwai mane, akwai azima, akwai rukhsa, akwai ada, akwai qada, akwai i'ada, sannan kuma akwai sahihu, akwai fasidu. Waɗannan sune al-ahkamul wada'iyya, duk abinda zaka aikata masana shari'a da sun kalle ka za su gane cewa akan shari'a kake ko ba akan shari'a kake ba. Haka za su kalli aqidarka su ga abinda kake, musulunci ne ko kafirci, sunna ne ko bid'a, ilimi ne ko jahili, duk da sikelin shari'a za su gane wannan. To shi yasa kun ga wannan shine sikeli na biyu. Sikeli na uku mizanin mu'amala. Yanzu akwai wanda sai a kasuwanci za a gane shi, in kana son ka gane shi, ba shi kuɗi, ga shi da kamala mala, ya sha babban riga da asake yau ta kila ya taje gemunsa, ya ma dage wandansa, ya yi shiga mai kyau, amma da kuɗi sun ratsa sai su bata. Mizanin mu'amala kenan, sai su bace, sai aka rawa kallon su ina ne, to Allah sun shiga ajiyuna, okay, ashe ajiyunka suka fada, to da Allah fito da su, kure akai ba nan za su fada ba, suka fada dai ga dai bai kuɗin mutane. Bi kulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma akwai abin da aka gwada ta da shi, ni al'umma ta gwajinta shine kuɗi, duk wanda ya ci jarabawa kuɗi to ya gama cinye mu'amala. In dai kudin jama'a suka wuce baka taba ba, to ka zama babban mutum a babu mu'amala. Duk a kudi muke faduwa. Wallahi kaga mutum rauro malan da kudi yazo sai kaga an ya tafi. Da kudin sun ratsa sai kaga abu ya baci. Da kudin sun tawo sai kaga wani ya tare. Ya kwashi rabansa. Kuma ya tare man aya da hadisin da zai musu tawi. To wannan shi ne musibar mu fa. Duk da waɗe mu musibar mu kenan matsalar kudi. Fitar kudi. Sai ka in ka cinye kudi to ka cinye komai. To sannan sai a zo mata. Sai gwaji da mace. Ba ruwanka da matar kowa baka kallon mace da ta taho kana sun fiye kai sai ta wuce ka daga kai karma kalla baka kallon ya kowa sai fitinan mata wattaqu dunya wattaqu nisa fa inna fitnata bani isra'ila kanat fil nisa to wani zai ci kudi amma an zo wajen mace sai a faɗi wani mulki da shi za a gwada shi ya rike kujeran nan kankan wani teniwa sa ta kare ma ce ba zai sauka ba an gama da ce ba zai sauka ba wani akan kama neman mulkin har mutum sai ya kashe a kashe miliyoyin kudi ai sare-sare ai dake-dake ai jijjirauni amma kashe wani don wani ya hawa ta kujera haka wani jarabawa ta shi akan mulki ne inda za a samu mulki wani ya tsaki wani a ce ma ba za ka ci kujeran nan ba sai an kawo kan mutum ko sai an hada kaza da kaza ko an samu kuraye da ransu an binne su ko sai an yi kaza ko sai an kawo jaki da jariri an hada kuma yaje ya kawo kaga wani jarabawa sa ta kudi ce wani jarabawa sa ta mace wani jarabawa sa ta mulki to wannan mizani ne tana ake gane nauyin mutum ko rashin nauyin sa tana ake gane kima mutum ko rashin kimar sa wani jarabawa sa ta yi magana daidai ne ya fadi gaskiya ki kuma na aka jarabce shi wani kwadayi wani tsoro kwadayi da tsoro dama su malamai aka fi jarabta da kwadayi da tsoro wani abun kana tsoron ka fada wani abun kana kwadayin kakka fada kuma ya jawo dan abin da ake baka kuma iyanki madaraka da siganka da kujeraka ta umara ka ta tsaya kage dai ga wannan aya an ki fito da ita ai bayanin cewa ga abin da ga da wanda take in an zo kan taraka ka cashe musu an zo ta kan masu kuɗi ko masu mulki kuma a ɗan sassauta musu to kaga wannan ba haka bane kowa aya ta bi ta kansa ko kai ne ka ce wannan ayar abinda ta faɗa gaskiya ne ni bana daidai ni ma na saba wannan aya Allah ya sa in gyaru to shine Qur'ani Qur'ani na kowa ne wata ran da masu kuɗi yake magana wata ran da masu mulki wata ran da talakawa wata ran kan malaman ma yake takawa ce kai ma karama kallahu kai ma da kai ake yau lima taquluna ma la taf'aluna dan me kace karanta mutane kai ko ba ka yi to kuma da kai ake alarma mai jan baki da kai mai fassarawa Qur'ani kenan dadi gare shi wato shi ba da kai yake ba da kowa yake sai da aka kowa aka zo kansa faɗi gaskiya ce ga yadda ayat take shikenan to wannan shine ma'anan wato mizanin da aka saukar guda uku was-samaa rafa'aha Allah ya daukaka sama gata nan sama mu bi gairu amadin tarawnaha wa wada al-mizan ya saukar da mizani shine ce kitabu qadarna rusulna bil bayyinati anzalna wa humul kitabu wal mizan liyaquma an-nasu bil qist Allah ya saukar da littafi da mizani dan mutane su zama sun tsaye da adalci Allah ta tsagau fil mizani Allah ce kada ku shige gona da iri a wajen sikeli a zo awo kaki auna mutane daidai wailul lil mutaffifin allazina izaktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun wani bature ya taba zuwa Kano sai ya ce shi babban abin da yake bashi takeici a Afirka rashin sikeli yace turai suna da sikeli larabawa suna da sikeli amma Afirka nan ne kare ake ciniki da ka masaran nan kilo ɗaya kaza shikenan kwano kaza wallahi abu komai sauki amma kawai sai a kalle ka karama kalla har dan kara ma sai dan kara sai sa mata su ne maganin masu kashi in suka da sai su karkasa shi kamar 20 sai ku kana in kuka je sai wa cutar ku zai kuma kaga nasu yafi arha in ka je ka siyo nama ka bada 1000 sai a kalli babban riga ka sai a maka hukunci sai a dan gugusuro a yanyanka a lallafe maka a tura ma su ko mata su ce ayo 100 so 20 in suka tara sai ka ganshi him su ce wani yaro ya ka siyo na naira 100 in ya so ya ce kai kuma siyo na 100 ya ka ce na 100 za a ma sai kaga an tara saboda ba sikeli rashin sikeli nan ba karamin musifa bace wallahi yasa nake ba gwamnonin mu na arewa shawara da cewa lalle ayi kokari a tsaye da sikeli domin daga sikeli ne al'umman jama'a take fara gyaruwa in dai muna tafiya awan igiya ta ya kara ƙarya anan take shiga in ka je duk duniya in ka je ba wanda zai ce maka wani ka taya ka kara kawai ga kudin sa nan a rubuce kawai in baka so ka wuce ayaban nan a Saudiya an kaje ba aka ce a yin komin daya kaza ba kawai za a ce maka kilo kaza rabin kilo kaza kwata kilo kaza sai ka kauda kai baka sai ka zabi me kake so kilo kake so ko rabi dabinan nan inubin nan duk kilo ake magana amma mu ne nan zaka ga masu saida kayan marmari haka masu saida hatsi kaga kwano wajen kale kala 7 ko 8 a arewacin Najeriya kwanan awo daban kwanan aunawa daban shi kansa buhu din akwai yadda ake ai masa kwala ko a yanke shi yanzu kwanan aka kawo su mutane sai su samo buhu mai 40 sai su zo su zuba a nasu buhun sai koma buhu 36 sai su ɗaya zai hudun sai su tada wasu buhunhuna aka kama wasu su kuma su siyo wata shinkafa wacce take mai tsada mai arha to akwai wata da take zuwa a wani buhu ita ta fi ta kuɗi ana son faɗa kan musu talla sai da haka sai su zazzage wannan sai su sa ai musu tambarin irin wancan buhun sai su dura a cikin wancan sai dubu kusan 1,800 sai ya karo akan wannan buhun kuma su yi mutane a haka ga masu zuba ƙasa ga masu zuba totuwar masara ka siyo masara buhu guda ka ji shi tsantsam ya cika amma ka zo ka ware totuwa sai ga wajen kwano shi da totuwa ƙasa kuma wajen kwano biyu ƙarshe ka tayi da kwano 30 kuma yana murna ya samu kuɗi cinikinmu ba shi da kyau mu'amalarmu ta awo ba ta da kyau saboda awo Allah aiko annabi kuma ya halakar da al'umma da matansu da ƴaƴansu da garinsu da dukiyarsu saboda ba su awo daidai ana zuwa Madina Allah ya fara saukar da wailun wanda wasu mali suka ce wailun shekara 1000 kenan a wuta duk inda ka ji an ce wailun sai ka shekara 1000 a wuta kafin ka fito kuma lissafin irin na lahira to amma aka ce ya tabbata ga masu awo wa yake awo yadda Allah ya ce da akwai musifa Allah ya ce ya saukar da sikeli kada ku tauye sikeli shine zaman lafiya ayi order sikeli a tilasta mutane duka irin zamanin nan demokradiya wani baya so ya matsa jama'a ka saki zabarsa shi yasa wani yana ga daidai ba zai iya yi ba yana ga ana kure ba zai iya gyara ba saboda ƙuri'a shi kuma wani aka gyara shi ba zai bada ƙuri'a ba yafi so a dauki kudin a bashi ya je ya kashe amma aka ce ai tsari mutane su hauka layi su hauka daidai shikenan sai wani ya ce an takura mana to wannan shine babban musifan mu in ba Allah muka komawa ba ba wani dadi da zamu ji to ga sikelin Allah yace a komai sannan akwai sikeli ma kai ma na mu'amalarka da mutum in yana kan gaskiya ka faɗa in yayi kure ka faɗa to kuma mu ma anan muna zaluntar kanmu muna zaluntar wasu yanzu aka samu wani mutumin banza ne kullun aikin banza yake yi rannan sai abin kirki me ya kamata mu ce sai mu ce wancan mutumin banzan yau yayi abin kirki sai kuma aka samu mutumin kirki kullun kirki yake kullun kirki kullun kirki rannan sai ba daidai ba me za mu ce wannan mutumin kirkin yau yayi abinda ba na kirki ba to ba ma iya wannan adalci sai da aka mutane yanzu ma su kelin su kungiyanci da bangaranci da kabilanci idan wanda yake cikin kungiyar ka yayi ba daidai ba sai ka kare shi da dalilai idan wanda yake wajen kungiyar ka yayi daidai shi daidai amma ba kungiyar ka yake ba sai ka zo da abun suka ku duba adalci na annabi ku duba adalci na Allah adalcin annabi sallallahu alaihi wasallama shedan ya faɗi gaskiya annabi ya tabbatar da ita yace shedan ya maka gaskiya amma wa huwa khabith sadaqaka wa huwa khabith to kai ma ko so daya in kaga abokin adawaka ko abokin wanda ba dan kungiyar ku ba yayi wani abu daidai kace a yau dai wani yayi daidai amma dai khabith ne akalla ka faɗi daidan sannan ku duba adalcin Allah yahudawa a wajen magana kuɗi Allah ya ce wa minhum man in ta'amanuhu biqintarin yu'addihi ilayka ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما الله yace cikin yahudin nan da aka tsine musu sun zagi Allah sun ce yadullahi magadula sun ce inna la faqirun wa nahnu aganiya sun ce idha anta rabbuka faqatila sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sun ce lan nasbira ala ta'amin wahid sun ce hatta nara Allah jaharatan sun ce inna la faqirun wa nahnu aganiya wa qatalul anbiya'a wa akalus suhuta duk da wannan abun amma da suka rike amanar kudi wasu daga cikin su sai Allah ya ce yahudu daga cikin su akwai wanda in ka dauko makudan kudi ka bashi ba zai ci ba amma daga cikin su akwai wanda ko dinare ya hada ku sai an yi rigima inda adalci saboda wannan adalcin da Allah ya ce wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba in za kai magana kai adalci koda kuwa irin kusancin ku da mutun ya kai shi ya haife ka ko kai ka haife shi in yayi ba daidai ba ka fada in kuma wanda yake nesa yayi daidai wala jirimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa akwai wani ilimi a cikin hadisi ana kiransa ilmul jarhi wat ta'dil ilmul jarhi wat ta'dil akwai malamin da ya soki babansa yace kakku karba hadisi a wajen babana saboda na ganshi ya jefa da kuma ba gaskiya zai fada ba yace ka karba hadisin sa sai rutsa ba adalci kuma suka ce ilmu jarhi wa ta'dil ilmin yabo da fallasa ilmi ne da ba kowa ma aka yadda ya shiga cikin wannan ilimi ba sai wanda ya san cewa ya cika a kamala adalci yasa aka samu ta sahilin aka samu ta shaddidin aka samu ta wasatin saboda haka wannan shine rayuwa in muka kasa tsayawa akan wannan to mun yi asara rayuwa saboda haka Allah ya kiyaye mu ya tsare mu waqimul wazna Allah ya ce ku tsayar da sikeli na nauyi bil qist da adalci wala tukhsirul mizan kada ku tauye ma'auni ko ma wani iri ne wal arda ita kuma ƙasa wada'aha Allah ya sanya ta lil anamu ga talikai gaba daya ita ƙasar nan Allah ya shimfida mana mu talikai da dabbobinmu da tsauranmu da mutananmu da abincinmu da ruwan shanmu duk gashi nan a duniya saboda haka wannan ni'ima ce ta Allah fiha fakihatun a cikinta akwai kayan marmari iri-iri na ƙasarku da ba na ƙasarku ba masu yado masu kore masu shudi masu zaki masu tsami masu sanyi masu salam masu kaza wani yayyado wani yayya wani duk tsawon shekara ana samun sa wani sai wani lokaci ko wani zamani to duk wannan faki hatun kenan wan nakhlu kuma Allah ya fitar da dabinai iri-iri wata ran na tsaya gindin dutsen Uhud sai naga wani mai sai da dabino naga kalar dabino a gurin ya fi 30 ni kuma da bin kwakwafi na dauko wayata na fara tambayar sa wannan dabino ya sunan sa in ya fada sai in dauka wannan ya sunan sa in ya fada sai in dauka kala kalar dabino anan na gane cewa dabino ba karamin ilimi bane sannan naga wani ya rubuta littafi guda akan amfanin dabino da yadda ake sarrafa shi zai tsaya a matsayin kaza yana maganin kaza kuma ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake cin dabino guda bakwai ajuwa mai laushin nan ba wannan wanda kake kal kuna kara gara korinka ba mai laushin nan kana cin guda bakwai kullun da safe idan an maka samu ba zai kama ka ba yana na cin hadisin Bukhari an tambayi Sheikh Ibn Baz cewa wannan ya shafi iya dabinon Madina ko kowane dabino yace ina fata in mutum bai samu wancan din ba kowane dabino ma zai iya tsaya a matsayin wannan sannan ka duba dabino shine zaka ci in ka ci dabino shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku dinga sahur da dabino ku dinga yin sahur da asuba da dabino akwai albarka a cikin dabino kuma in za ku sha ruwa shi ma hadisi yazo ku ci ku fara da dabino sai da dabino yana da zaki yana da nama yana da ruwa abubuwa da dama yana tsaya a matsayin wannan abinda zaki yake bukata a jikin ka dabino zai tsaya abinda ci yake bukata zai tsaya abinda ruwa yake bukata duk zai ma da irin wannan mai kalbin ba fa irin wancan wanda zaka ji ma wani ba kwallo wani ma sai dai ka zaro kwallon ka furgar lokacin ta wuce sahabbai sai su ci kwaya bi a wuni guda wani ma yace dabino ɗaya nake dai sai dai in tsotsa in tsotsa nana Aisha tace sai mu kwashe wata guda a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dora tukunya ba haka sai me kuke ci tace aswadani daga dabino sai ruwa da sabai dai a zuwa cile miki dabino a aje miki ruwa yau kai aure matarka da safa ka da biro da ruwa da safa ka da biro da ruwa da yamma ka da biro da ruwa akai sace ana cin da biro da ruwa ita ce alaba mu alheri wan nakhlu zatul akmam da dabino wanda take da konso take da dumbuje dabino tana da kinu farko kinu sai a tafi busuru sai a tafi radabu sai a tafi tamru wajen matakai yake da shi wajen guda shida kafin ya bushe din nan to duk waɗannan matakan su ake nufi da zatul akmam ma'abocin konso wal habbu da qaya qaya gero qaya dawa qaya alkama qaya shinkafa kwayan masara, kwaye acca, kwaye iburo, kwayan riɗi, kai ta lissafa kwayoyin da kashi na waje zai ka samu dubu fa. Waɗannan kwayoyin duka saka su a cikin nan da su Allah yake nufi yasa yace al sai ce zul asfi ma'abocin abin nan abin da yake kira wannan buntu. Akwai buntu. Akwai kaikayi. Akwai totuwa. Akwai abin da shi totuwa yake da shi. Akwai abin da kaikayi yake da shi. Allah yake cewa koma kan mashekiya. Akwai kuma wanda shi kuma buntu yake da shi kamar shinkafa. To duk abin da yake a cikin wani gida sai an cire gidan shine ma'anar zul as. Duk wanda yake a gida, masara ba a cikin me take? A cikin totuwa. Gero a cikin me yake? A cikin kaikayi. Shinkafa a cikin me take? A cikin buntu. To haka nan gyada a cikin me take? A cikin bawo ko konso. To duk waɗannan sune zul as din. War raihan da kuma raihan shine ganye mai kamshi a ci kuma ga fulawa ai haka a gefen hanci a jikan shi shine wanda ake shuka ai kwalliya da ita a gida ita ba ci ake ba amma da an yi kwalliya in ka kalla sai ka ji dadi a ranka shi ma kamar ci ne ai jin dadin ko fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani da wanne daga cikin ni'imomin nan da aka lissafa kuke karyatawa ya ku mutane da aljanna wannan aya Allah ya maimaita ta sau 31 a cikin wannan sura fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana duk da haka karantawa tana da amfani wani lokaci dan wani yakan zabura in ya ji ana bayarwa wani kuma wani abun yana da shi a gida shi yasa dan tsamu ko wasu ɗan adadi a karanta din yana da kyau ba sai an yi dukan ba amma a dinga yin wasu akwai lemon kwalba juicy crate hudu daga Hajiya Habiba har wa Gana da buhun omo guda daya da indomie katan biyu ina ai kaga abin da za faɗa ne ko aka rama kalla yanzu ne yana da juice din da kawo ba kuma marayin nan suka sa juice su ma kamata su sa juice din ko maraya a ce an ganshi da kwalin juice yana tagawa yana tsotsa ai kaga ba karamin ci gaba bane sai ga wani ma sun sai fatan ko dai ba zai ci ba ban sai ya mutu ba amma dai zai ga marayin nan dai ba a wulakanta shi ba kuma abinda annabi yake nufi kenan atuhibbu an yalina qalbuk wa tudriku hajatak annabi sai ya ce kana son zuciyarka ta yi laushi bukatunka tsakaninka da Allah duka su biya sahabin yace yace irhamul yatima Allah irhamul yatima wamsah ra'sahu ko bi ra'sihi yalin qalbuka wa tudrik hajataka manzo Allah yace ina baka tabbas idan ka tausaya wa maraya ka bashi abinda zai ci yayi sutura shine ma'anar shafa kansa ka tausaya mar to zuciyarka za ta yi laushi wa'azi ya dinga shiga kuma duk bukatun da kake nita wajen Allah zai biya ma sai aka ai tawassali a fito da kudi a ba marayu manzo Allah ya san maraici saboda ya taso bai ga mahaifinsa ba kin yana ciki ya rasu mahaifiyarsa yana dan shekara 4 ta rasu kakansa yana dan shekara 6 dan shekara 8 ya rasu sai aka sai da yawa gari yana dan shekara 6 sai dan shekara 8 ya zama ba uwa ba uba ba kaka mahaifiyarsa ce shekara 6 ko kakansa shekara 8 to shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 8 kamar ran wannan karamin fa ka wuce 8 ko to ka duba wannan 8 annabi yake amma ba shi da uba da uwa da kaka Allah yake alam yajidka yatiman fa'aba sai ce wa ammal yatima fala taqhar kakka kuskura ka cuci maraya allazi yadul yatim mai tunkuda maraya yace falaqata hamal aqaba dan mai ba za ku kutsa cikin aikin alheri da tsanani ba Allah yake madara kamal aqaba ka san aikin alheri mai wahala fakura qaba ka ceci wanda yake cikin bauta aw ita'amu fi yawmin zimas gaba ko wani yana jin yunwa ka dauki abinci ka bashi sai ce yatiman za mu karaba au miskinan za mu taraba kuma kana min allazina amun amun ji gama alheri sai haka wannan hajjiya da saka mutu da alheri ta kawo kwalba crate hudu daga wannan hajjiya da kuma buhun omo guda daya kaga za a musu wanki da indomie katan biyu kun san wannan abin da kai cin wannan shekara ne ta gode ma kristocin Gombe ko kristocin Gombe suka dinga daukan kan abinci suna kai gidan marayu amma kun ga wannan kun yi zuciya yanzu suka dinga kai abinci duk ranar Lahadi sai su kai indomie su kai kaza su kai kaza ah to kai musulmi ka kana ka ba sai kristo ya kaki karba duk Lahadi sai a fadakar da su a coci cewa ku dinga kai taimako gidan marayu sai ya zama kusan kaso mai yawa na abincin da ake ci a gidan daga kristoci ake samu kuma ƴaƴan musulmi ne masu gidan musulmi ne kuma wani abin takeici ne shi yasa nace ku zabura ku dinga kawo abinci kuma duk ra ko so daya a wata ka dinga zuwa gidan kana ga halin da yaran suke ciki wata ran kai ne mai marayin fa wal yakhsha allazina law taraku min qalbi zurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida nace kai ma ka ji tsoron abin ya faru akan ka ya kamata kai sai da Allah saka da alheri kudi naira 8,850 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa akwai su kudi naira 500 da alqur'ani guda daya daga wani shi ma ai masa addu'a kudi naira 5,000 a sa asusun marayu ayi wa mijinta addu'a Allah ya bashi sana'a mai kwari kudi naira 300 daga wani dan uwa ayi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya biya Allah ya bata lafiya shi kuma Allah ya bashi aikin yi ga wasu kudi 200 daga wata ƴar uwa ita ma ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta alqur'ani guda 3 daga wasu bayin Allah ai musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu turaman atamfa guda 2 daga wasu ƴan uwa za su tafi aikin haji Allah ya kai su lafiya da su lafiya to wanda aka ambata da wanda ba ambata ba duka muna tawassali da sunayen Allah masu tsarki wanda an roke shi da shi yana amsawa an nemi kariya yana to daga gobe za a fara neman taimako na kaiwa kurkuku wancan lokacin sun ji dadi an kurkukun nan kuma sun yi muku godiya sun muku addu'a wasu ba da dankuna masu kyau amma kada a yi mana abin da aka mana wata shekara mutum sai ya gari gasa guyar ta huje ko ta kode kawai sai tattaro aka tara mana shara a nan duk zubawa muka yi ba mu kai ba abin kunya ne a haɗa ni da tsumma ce jan kawo marayu an kaiwa yan kurkuku duk muka zubar muka tsinci masu kyau sai da ka rigar da kai ma kana ji da ita da yuta imuna ta'ama ala hubbihi wacce kake ji da ita zaka dauko ɗaya daga cikin uku da kake ji da su ko ka bada sabo lan tunalil birra hatta tunfiqu min ma tuhibbu san kaga ji da riga wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna kada ka kawo mana tsohuwar riga ka ce mu kai wani duk da wannan yana son tsohuwar amma da zo mai dan kyau zai ci saboda haka da dabino da kayan abinci da sauran abubuwa su magi su menene su omo su sabulu suga sabulu da sauran abubuwa dai da aka yadda a shiga da su duk mun yi bayanin su wacce shekara saboda haka a kawo taimako su ma suna bukatar taimako sauran abokan zaman mu kuna ganewa dai ko su suna shiga sosai gurin fa suna shiga sosai suna kai gudunmawa saboda haka ya kamata mu dinga kare matsayin addinin mu Allah ya sa mu dace da haka muna tawassali da sunan Allah masu tsarki da siffofinsa madaukaka duk wanda ya rubuto anan da ma wanda bai rubuto ba yana da wata bukata ta alheri muna roƙon Allah ya biya masa duk wanda yake da wata damuwa da take damun sa maza ko mata yara ko manya Allah ya yi mana wannan damuwar ta duniya da ta lahira Allah ya bamu ilimi mai amfani ya bamu rayuwa mai amfani ya raba mu da fatara da talauci da tsiya da kwalara da annoba da tashin hankali da musifa Allah duka ya yi mana waɗannan in halin mu ya jawo Allah mun tuba in kuma jarabawa ce Allah muna roƙon Allah ka yaye mana wannan bala'i gabaki dai ba mu iya yayewa sai kai Allah muna tawassali gare ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu aslih lana sha'nana kullu wa la takilna ila anfusina tarfata aynin wa la ila ghayrika la ilaha illa anta allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli sharr subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب